أنا خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يا الله قوليا تبارك وتعالى ديكام ونرانا تأشرن لديا قوتا رمضان شكرا تدبو ديد ديني هدو دا أربعين ديدي هجرية وان ديدا شي دا أشرن دا أشرن دا أشرن دا شدا قوتا بير shekara ta 2019 miladiya. Insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na musamman da muke yi wa iyaye mata, darasi na musamman na iyaye mata, wanda muna magana ne akan hukuncin fitar mace daga gidanta. Wani dalili zai sa mace ta fita daga gidanta? Za mu yi magana akan shi mu kammala, sannan za mu shiga magana akan wato karamatul mar'a, mutuncin mace da darajar mace, me da me da me mace za ta yi ta tsare mutuncinta ba sai ya zuba ba, yaya musulunci ya kula da ita. Mun kawo ayoyi da suke magana akan asali na ya mace shine ta zauna a gidanta, ta kula da tarbiyyar ƴaƴanta, ta kula da haƙƙin da Allah ya dora mata na nauyin tarbiyya, ba wai ta zama mai yawan yawace yawace ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله يأتي ما تاكو ذونا أجل جنكو كتبتكو ذونا أجل جنكو. وعلى من تفسير اسكتش وانا أمر نيل النساء بلزوم البيوت. أنا أمرت ما تاني سلزم تجل جنسو لزوم البيوت. كما والنحي لهن عن الانتقال والخروج. Wannan aya ta hana mata ne yawan tashi a fita ba sababi, saboda fitan mata ya tarattabu alaihi fitanun kathira, ko ta tarattabu alaihi fitanun kathira. Fitintinu masu tarin yawa suna da alaka da fitar mace. Galiban za ku ga mace mai yawan yawo to ana samun ta fitina ta tarbiyya, ana wulakantar da gida, ana tozartar da tarbiyyar ƴaƴa. In za a ba ku labarin irin yadda gidajen wasu suka shiga cikin wani yanayi mara kyau saboda matan ba sa zama, kullun yawo ba zama. Akwai riwaya daga Nana Aisha take cewa wata rana Nana Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin matansa dattawa, bayan wato an sanya hijabi sai ta fita da bukatunta. Me ta fita da bukatunta? Ta fita bukatar dan adam irin tsuguno, tunda a da babu bandaki ginanne a cikin gidajensu. Mace ce mai kiba, duk wanda ya santa Nana Sauda da ta gitta mata Annabi ce, tana gittawa zai ce kai wannan Sauda ce mata Annabi ce, saboda tana da kiba kuma tana da nauyin jiki. Umar ibn al-Khattab Allah ya yarda da shi, wata rana ya ganta. Umar yana da kishi kwarai da gaske, baya so ya ringa ga mata Annabi suna fita. Yana ganin ta sai ya ce, ya Sauda, amma wallahi ma takhfaina alaina, wallahi baki buya gare mu ba mun gane ki. A wata riwayar kad arafnaki ya sauda, mun gane ki ya kina na sauda. Fanzur ko fanzuri kaifa takhrujin, ki ringa kula yaya kike fita a matsayin ki na yamace. Da na sauda tana jin wannan kira da sayyidina Umar yayi mata, kawai sai ta juya ta tafi gida, saboda sayyidina Umar ya gaya mata wannan maganar. Sai ta maza ta koma, saboda matan Annabi suna da kulawa kwarai da gaske. In ke ne yau sai kin tsaya ma an yi hira. Ta juya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce yana gidanta, yana gidan Aisha, ki take ba mu labari. Yana cin abincin dare. A lokacin a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani kashi da nama. Bai ma gama cinye naman ba, sai gana na sauda ta shigo, sai ce, sai ta ce da shi, ya manzon Allah, inni kharajtu li ba'dhi hajati sallallahu alaihi wasallam, na fita don biyan bukatata. Kamar yadda na gaya muku da babu bandakuna a gidaje, mata suna fita tsuguno ne da daddare, maza kuma su fita da rana. Tace na fita zan je ne yi tsuguno, sai Umar ya ganni sai fara maganganu, yace kaza, yace kaza, yace kaza. Nana sauda take cewa take Allah ya masa wahayi, ya bashi amsa dangane da abinda sayyidina Umar ya faɗa. Sannan sai aka yaye masa wannan yanayi da yake ciki na wahayi. Tace wallahi naman nan, kashin nan yana hannun Annabi, bai gama cinye naman ba, aka yi masa wahayi yana hannunsa. Sai yace da ita, sauda koma ki je ki biya bukatar ki. إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. الله يا من وحي ينزو أن يمكو إذني كوماتانا كرنك فتاس وغنو بيان بقاتكو باب دموا أكي. أبند سيدنا عمر يمكي باشد دليلي باشد حجة بالي فيك كيبا. Wani mai tambaya zai ce me yasa Umar yayi haka? Na'am, yana yin wannan dan nuna kishin sa ga matan Annabi, baya so a ringa ganin su suna fita. Wannan matar gidan Annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam. Don Allah ya ku iyaye na mata, ku yi wa kanku, mu yi wa kanmu adalci, mu faɗi gaskiya. Wasu mata yau daga cikin ku, inda za a kwatanta zaman su a gida, zaman su a gida da fitan su, dan Allah wanne yafi yawa? Yawan su da fitan su yafi yawa. Nawa nawa ne aka kashe aure saboda fita? Shi mai gidan baya so yawan fita, ita kuma tana son yawan fita, kuma fita na gaira babu dalili, neman bude ido da shakatawa kawai, da kuma fitan gulma. Da yawa mun sha fada a karatu muna maimaitawa, duk matar da bata tsoron Allah take yawan fita a gidan mijinta, tana bin gidan makota, tana kulla sharri, sai sharrin ya dawo kanta. Aure nawa kika kashe? Aure nawa kika kashe saboda fitanki da gulmanki? Nawa ne kika hada mata fada da mijinta haka kurin tana zaman lafiya da mai gidanta, kika sabbaba mata fada da rashin zaman lafiya? Nawa ne kika hada tsakanin kishiya da kishiya saboda yawan fitanki da yawanki? Kin shiga gidan wacar, kin kebe da abokiyar zamanta, kin mata gulma, kin zugata, kin tsallaka, kin ji can? Kowace mata ta kirki tana gidanta, amma ke kina kan yawo kullum, musamman mata masu mota. Galiban bincike ya tabbatar a wannan zamani a yanzu, duk matar da Allah ya sahale mata samu mota ta hawa ko mai gidanta ya sai mata mota ta hawa to gaskiya ba su fiye yawan zama a gida ba sai wanda Allah ya zaba ka dan daga cikin su ba su da yawa saboda wannan makullin motar baya kyale ta in dai ta gaga makullin nan a hannunta to sukan ta yake yi Allah Allah ta samu ta fita ta dan zazzagaya yayanta ba su da haƙƙi akan ta tsaya ta kula da tarbiyar su mai gidanta ba shi da haƙƙi a tsaya a kula da shi ai masa abinci akan kari a tsare masa gidansa tunda tana da kafa tana da abun yawo ina kira ga mazaje waɗanda matan suke da mota su sa ido akan su yawon su a gari yayi yawa ba hadi bane ba shawara ce nake bayarwa a kiyaye a ji tsoron Allah kawayenki yanzu ke ake bugun waya wance akwai biki a gidan wance da Allah ko zaki zo ki kai mu shikenan karfi da yaji kin zama direba saboda kina da mota ke kullun ke ce kike ji dan matan mutane ki kai su can gidan ke su can gidan mai gidanki bai sai hana ki ba musamman ma in wata kila ba shi ya sai miki motar ba wannan bai da ke wallahi Imam Ibn Kathir a cikin littafin tafsirinsa bayan an kawo wannan aya ya kawo wannan aya wa qarna fi buyutikum yace hadihi adabun amara Allah ta'ala bi hanisa annabi sallallahu alaihi wasallam wa nisal mu'minina taba'u lahunna fi dhalik wadannan laduba ne na fita daga gida Allah yayi magana akan matan annabi sauran matan mu'mine ma suna bin matan annabi ne suna koyi da su da ka dan an yi wa matar annabi gargadi ke ma an yi miki gargadi yake yar uwa baiwa Allah yace fal khitab wa in kana muwajjahan li nisa'in nabi illa annahu yashmul ghayrahunna duk da cewa an yi magana ne da matan annabi amma hukuncin ya shafi wasun su har ke dinnan da kike ji na Allah ya ce ki daina fita daga gidanki fita irin ta jahiliya fita wacce take babu kaida yace yashmal ghayrahunna min nisa'il muslimina bil ma'na shi ma Imam Qurtubi a cikin tafsirin sa yace ma'ana hadhihi al aya al amru bi luzumil baiti wa qarna fi buyutikunna abinda take nufi an umarci mata su lazumci fa zama a gidajensu ya ku iyaye na mata ba a iya yi tarbiyyar yara sai an zauna a gida mace mai yawo ba za ta yi tarbiyya ba kullun kina hanya ba za ki iya kula da yayanki ba sun dawo makaranta ba kya nan sun dawo daga islamiyya ba kya nan kin hada su da yan aiki za mu zo mu yi magana kaɗan an jima kaɗan akan mata masu aiki da ake danka musu tarbiyyar yaya yace wa nisa'ul mu'minina aw in kana al khitab li nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama faqad dakhala fihi ghayruhunna bil ma'na duk da cewa dai ana magana ne da matan annabi wa qarna fi buyutikunna to amma sauran matan musulmi na duniya su ma a ma'ana sun shiga wannan yace hada law lam yarid dalilun yakhussu jami'an nisa fa kayfa wa shari'a طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة إمام القرطبي الله مسر عمر يشي وانن كينا كودا ما أشي بأسامون دليلي بباين وانن توبلن تماما أنسامو دليلي شرع المسلمين شي أشي كتكي da hujjoji da dalilai da suke nuni akan mata fa su lazumci gidansu mata fa su daina yawo mata a daina fita sai da larura haka yace illa li darura wannan magana tana nan cikin littafin Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an tafsirin Imam al-Qurtubi kenan Allah masa rahama Imam al-Alusi al-Baghdadi Allah masa rahama shi ma ya fada karkashin wannan aya a tafsirin tawakkarna fi buyutikunna yace wal muradu ala jami'il qira'ati abinda ake nufi da wannan aya a dukkan qira'o'i amarahunna radiyallahu anhunna bi mulazamatil buyut Allah ya umarce su ne Allah ya yadda da su su mata annabi da su lazumci gida in har mata annabi an ja mata kunne an ce ta rinka zama a gidanta to kefa hajiya kefa hakan tattase da tumatir zaki kada hijabin ki fita kuma kafin ki dawo sai kin je kin hira da wasu a hanya yace wa hada ko wa huwa amrun matlubun min sa'irin nisa wannan abu ne da ake bukata sa ga dukkan mata duk wata mace da take jina a duniya wannan umarni na a zauna a gida a kula da aure yana kanta wallahi haka wannan zance yazo a cikin littafin Ruhul Ma'ani na shi Imam al-Alusi al-Baghdadi Abu al-Fadli Shihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi rahimahullah inda za a karanta maganganun malamai masana ilimi abinda za su yi ta gaya muku kenan so ina kira ga iyayena mata zaman lafiyar mu shine mu bi mai shari'a ta cin mu amma yau mata kullun abinda suke sha'awa su fito a buga da su akwai wasu masu zuga ku suna nuna cewa kun kaskantar da kanku kun ci baya saboda kuna zaman aure a gida zaman aure shine mutuncin ki shine darajar ki wallahi shine kimar ki yau yanzu duk inda mata ta kai da gata a ganta ta zo cikin ni'ima ga abun hawa ga sutura ga komai ana nuna ta ana ce miki ba ta da miji sai ki ji kash ba miji wannan bai yi ba akwai maganganun malamai da yawa akan wannan aya babu lokaci da zamu tsawaita bayani akai wannan ina ga zai zama mana kifaya akwai masu ra'ayin cewa maganar zaman aure maganar lazimtar gida maganar kin fita wannan ya shafi mata annabi ne kawai akwai masu fadan haka wai ya shafi matan annabi ne kadai so gaskiya wannan maganar ba haka bace lam yakun al-khitab muwajjahun li nisa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqat falaysa dhalika li-ikhtisasihin bil-hukm a an yi magana ne da mata annabi an ce ya ku mata annabi wa inna ma huwa tashrifan lahunna dan girmama su ne sai aka yi magana da su amma ba ana nufin hukuncin kawai matan annabi ne su ne aka ce su zauna a gida kar su fita ba saboda gaskiya akwai masu wannan ra'ayi shi yasa muka kawo dan kada mu je mu karishi bayani wata da zuci a ai taji ma wani malami ya ce ai maganar zaman aure ma maganar zama ma ai kawai matan annabi ne kai ake nufi kaga da Allah ya zo a cikin Qur'ani nan cewa wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wannan yadkhulu fihi ammatu an-nisa duk mata sun shiga wannan hukuncin ba wacce bata ciki shi yasa Sheikh bin Baz Allah masa rahama yace wa yadullu a karkashin wannan aya wa yadullu ala umumi al-hukmi lahunna wa li ghayrihinna qawluhu subhanahu wa ta'ala wa aqimna as-salata وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله الله أكبر kun ji malamai idan har wani malami ko wani yana ganin cewa wa karna fi buyutikunna dinnan ta shafi matan annabi ne kadai to wannan fahimtar ta kuskure ne saboda a cikin ayar ai Allah ya dada wani umarni yace ku tsayar da sallah ku bada zakka ku bi Allah ku bi manzon Allah to kenan tsayar da sallah da bada zakka da bin Allah da bin manzon Allah shi ma ya shafi matan annabi ne kawai لا والله كوا أنا كنتا دو وتتشي hijabi baya kanta ai zama a gida baya kanta yana kan mata annabi ne kawai to me yasa kike yin sallah me yasa kike bada zakka ai duk umarnin guda ɗaya ne su wannan ra'ayin ba shi da ƙarfi ƙware da gaske Allah ya ji kan shagbin ba shi rahimahullahu ta'ala yace shewa da aka yi wa kimnin sallah ku tsaye da sallah wa atina zakata ku bada zakka wa atina Allah wa rasuluhu ku bi Allah da manzon Allah wannan yana nuna cewa ba wai matan annabi kadai ake nufi ba duk matan mu'mini ne fa inna hadhihi al-awamir ahkamun 'amma li nisa'in nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihinna yace wadannan umarni ne gamamman umarni ga matan annabi da kuma sauran mata gabaki daya Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz a cikin littafin sa at-tabarruj wa khataruhu yayi wannan bayani Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku tabbata a gidajenku bai ce ya nisa annabi wa qarna fi buyutikunna ba kadai ba na'am akwai wasu maganganu suka shafi mata annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas amma nan umarnin am ne kamar yadda malaman suka faɗa لجميع النساء abubuwan da suka biyo bayan ayi sallah a bada zakka dalilun wadihun ala umumiha dalili ne kararre yake nuna cewa umarnin nan dole ne gaba daya ga hadisi da zai dana karfafan wannan annabi ya ce mata alazimci zaman gida a rufe jiki a yi mutunci Anas dan Malik ya ruwaito yace ji'inan nisa إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعدت أو كلمة نحوها من كن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله wannan hadisi haka yazo a cikin Musnadul Bazzar mai suna Al-Bahruz Zakhar mata ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ji'ina an-nisa inji Anas suka ce ya rasulullahi maza sun tafi da falala gabaki daya jihadi saboda Allah dulla dan jihadi yana wajen maza mu ko wani aiki za a ba mu mata wanda za mu riski falala irin na maza irin yanda suke jihadi suke samun falala suke samun shahada suke samun daukaka mu ko wani aiki za a ba mu wanda in mun yi shi za mu samu falala irin ta maza annabi rahama alaihi salatu wassalam yake cewa duk wacce ta zauna ko wata kalma makamanciyar wannan a gidanta duk matar da ta yadda ta yi zaman aure ta hada hankalinta da tunaninta ta bi miji ta yi zaman aure ba fitina da yawo ba tudriku amalul mujahidin to za ta riski aikin wato maza masu fita su je su yi jihadi Allahu akbar wannan hadisi yana nuna mana falalar mace ta zauna a gidan mijinta Imam al-Bazzar ya kawo wannan hadisi ya inganta mazajen da suke cikin wannan hadisin Allah ya musu rahama to mata kun ji kina so ki samu ladan jihadi zaman aure akwai matar da kararar ta sinkari mijin tace ita fa gaskiya ba za ta iya zuwa ta zauna a ninki mai tsa TV ba ta fita ba ciwon kafa ake so ya kama ta alƙawari sa TV sai ta fita wannan ta mai kokari akwai wacce kullun tana hanya shi yasa wallahi idan kun ga wani namijin ya tsanantawa matarsa ku ya kamata ku yi bincike ruwa baya tsami banza ruwa baya tsami banza in dai an ji ruwa yayi tsami to akwai dalilin da yasa ya tsami in kin ga wani ya matsantawa matarsa ya ce kaza ya ce kaza to akwai dalili wasu matan halin su bai da kyau fitina yayi yawa gutsuduko matai yawa zama fa ake fa ayi tunani a kirkiri yanzu ina ma zan je ina ma zan je ha kawai sai gidan mutuna cewa ita wallahi ta gaji kullun tana gida ah to ina zaki je belbela ce ke yawo zaki don Allah iyaye na mata ku mutunta kan ku bi shari'a zaman nan da ke a gida ibada ce ibada ne kuma ba ce aka yi kuti-kuti kirki fita ba za ki iya fita malamai suka ce wannan hadisin dalili ne ala muqamil mar'ati anna muqamal mar'ati muqamal mar'a wa mustaqarraha huwa al-bayt wurin zamar mace matabbatar mace shine gidanta ba a sanya wa mata wa ma wudi'at lahunna ko anhunna wajibat kharij al-bayt illa ba sanya musu wani nauyi a wajen gida ba me yasa ba a dora musu nauyi a aikin wajen gida ba saboda su lazimci zaman gida kuma malamai suka ce wal hadithu amun yashmal kullun nisa hadisin nan ga baki daya kar a ce ai gurin annabi aka zo ya shafi matan sahabbai ne kadai a ya shafi duk mata ga baki daya yanzu da Allah yayi ne mata ina so ku zo ku kasance tare da ni ku fahimci ni idan har matan annabi yanzu akwai tsuwar akwai matan da ake tunanin ta fi matan annabi tsoron Allah sun fi matan annabi kamewa idan har matan annabi an ja musu kunne an ce ku zauna a gidajenku to yaya labarin ku ba matan sahabbai ba ba matan tabi'ai ba ba matan tabi'it tabi'ina ba kuma ku hada da irin wannan zamani da yake cike da fitina wallahi yau din nan da asuba wata mata ta bugo min waya take gaya min cewa sallar tarawihi suke fita sallar tarawihi suna zuwa sallah tace abin mamaki gashi sai gashi maza suna bin su sallah fa ki duba da isha'i fa sun kauce hanya sun canja ya biyo su sun da tsallakawa ya biyo su yanzu an zo za a fita hi tajudi sai dai su yi kwamba su hadu su biyar shida bakwai su dan rike itace a hannun su tafi sai kace za su hadu da karnuka yanzu wannan ibada fa za ta je ba kyale ta ba nawa nawa ne mace za ta caba kwalliya ta fita a titi kawai wani yana ganin ta ya bi ta da magana yana mata fito yana kiranta matar aure wallahi to yaya mutum yana da kishin matarsa zai bari wani yana magana da ita kuma muna gani matan nan wasu wallahi da auren su zai gansu a jami'a zai gansu a makaranta zai gansu a kaza suna fitina su suke ma neman mazan su yi magana da su su suke daukan kansu da kansu su kai wajen mazan saboda san fitina kuma ga abin da ake a gidan bikin nan kowa ya sani wallahi sai dai ba za ku ji tsoron Allah ku faɗi gaskiya ba ta'adi da ake a gidan biki in an zo aure ta'adi keta dokar Allah cin mutuncin shari'a yin abin da aka ga dama gashi nan sai wanda Allah ya zaba a ga mace da hijabi da niqabi kullun tana zuwa makaranta kada Allah ya kawo ranar da za a yi auren yarta a ranar zaki gane yar duniya ce ita cikakkiya dan wannan hijabin niqabin da waye duk da take ajiye shi take a shanta ke a more a shakata ayi harka to yaya mutum zai zo ya bar matarsa zai ci fada cikin irin wannan ya dan yi wa matarsa tarbiya ya tsare ta ya koya mata addini da tsoron Allah kuma shine kawai zai zo ya bari wata ta lalata masa matarsa akwai matan da suke fita suna zuwa gidan neman mata ko babu ne gidan neman mata Allah ya kawo mu lokacin fitina mace ba za ta hakura da mijinta ba sai dai ta nemi yar uwarta mace wai wata har bude baki tana fada cewa take yi biyan bukatar da take samu a wajen kawarta mijinta baya mata wannan ai Allah lalace wallahi Allah lalace wallahi shi yasa dole Allah ya jarrabe mu da fitinar da muke ciki a yau Allah kiyaye kada Allah ya fushi da mu mata yau mata auren juna suke tana da mijin ta na aure sai su je su kulla aure tsakaninta da kawarta in kin ga mace binibini ta makalewa wata mace kullun tana biye da ita suna tare Allah ya sauke ku da akwai masu zumunci mun sai bai mu hana ba amma wasu akwai alamar tambaya wallahi kamar yadda maza yau ake samu a cikin su yan luwadi namiji ne mu dan uwansa namiji yau akwai mata waɗanda suna da gidaje sun aje subhanallah abinda suke yi shine me suna gayyato mata ana shedanci ko kwanaki din nan sai da muka yi ta hudubomi da wa'azzuka akan wasu mata marasa mutunci da suka tafi daga nan har Makka da sunan wannan neman mata junan su wance tana neman wance kuma a gindin Ka'aba a gindin Harami suka kama hotel suke wannan shedancin sai ki zo kina fada da mijinki saboda ya ce bai yadda da kawayen da kike mu'amala da su ba saboda ke me ke mafadaciya ce me fushi ce ki wallahi mijinki yana da haƙƙi ya bincika ya tabbatar suwaye 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 abokananki kuma wannan shine soyayyar gaskiya ba soyayya ta ƙarya ta ƙarshen zamani ba ina son ki amma kina halaka amma bana iya miki magana dole mijinki ya bincike suwaye kawayenki wata ita a karan kanta mutumiyar kirki ce amma tana da rauni yanzu za a ja ra'ayinta dole mutum ya sa ido akan iyalinsa ya san ina kika fita ina kika shiga wance ina kika je da kika dawo da na dawo ban ganki ba ina kika je karki wani fada bude bakin ki bayani kawai eh ai ni tunda baka yarda da ni ba ai ni da mun munafikar ka ce a gidan nan in ka gaji da ni ni kanka sallame ni aiki kaza kaza ta je ta yanka tsiya ne fa yana tambayanta yana so a bashi ansa za ta lalata zancen da fada dama in kin ga mace mijinta yana suna zancen tattaunawa na mutunci ta hayya koshi to ba ta da gaskiya alamar mace ba ta da gaskiya miji eh ai ni kan dama an saba mun sharri a gidan nan ni da wan ba sauna ake yi ba ni wallahi tallahi in banda ma ubana ya mutu ya matsanta mun yayi wasiya ya ce in zauna da kai wallahi ba zan zauna da kai ba ni na gaji da al'amarinka kai dan wulakanci ne baka mutunta ni baka mutunta uwata baka mutunta makotana baka mutunta abokanena ni ma baka ganin darajata albarkacin yayana su yasa nake zama wallahi da ba dan su bebi ba tausayin su bebi wallahi da na bar gidan nan ah zakin baki reza kin ga yanzu karara ta gaya masa ta nuna masa tana zaune ne a gidan nan dan baby shi kin ga bai da wani amfani kawai yaje nemo masa radi shinkafa a dafa a ci amma zama ba zaman aure take ba ba zaman wannan tana zaman su baby ne karara wasu matan saboda rashin hankali sai mace ta gaya wa mai gidanta ni dai zaman yaya na nake yi kenan mun raba gari da kai za ta ci albarkacin yaya ba fa shi ya kore ta ba ba sallamanta yi ba dan Allah iyayena mata ku ji tsoron Allah ku gyara mu'amalarku ku kyautata dan a ji dadin zama da ku in mutum ya samu mace saliha mai ladabi mai biyayya mai hakuri tana da dadin zama sai ki ga mutum hankalinsa kwance saboda bashi da matsala a gidansa amma wallahi idan mutum yana da damuwa a gidansa daga fitowansa abokanansa za su gane a gigice saboda ta gigita shi Allah ya gyara mana halin wannan shine karshen magana akan fice-fice da yawace-yawace da mata suke ta yi na gaira babu dalili amma nayi bayani akwai abuwa na dole na tilas za ta je umra za ta je aikin hajji na farilla mijinta ya kyale ta akwai abin da nake so ne ya daura ya da shi wanda wannan maza ne suke na kuskure kuma ya kamata su ji tsoron Allah su ma ma za su gyara. Abin da nake nufi a nan shine, kwanan da wata mata ta yi min fatawa cewa ubanta yana kwance a asibiti ba shi da lafiya, tana zaman aure, ya aiko mata cewa a gaya mata ta zo su yi bankwana, yana tsammanin ba zai tashi ba. Ciwon ya masa tsanani. Allahu akbar, ya Allah, ya Allah, Allah karfa mana asiri, Allah kama mu kyakkyawan mutuwa, Allah karaba mu da wahala. Mutumin nan ya galabaita kwarai da gaske. Duk makota, abokanai, dangi, ƴan uwa, ba wanda bai je gaisa da dattijan nan ba. Amma wallahi mijin matan nan da yake dan taurin kai ne, dan ra'ayi, wallahi hana matan nan zuwa, ya hana ta taje. Ubanta da ya haife ta ya hana ta tayi ido bi da shi. In takaice miki zance, sai gawon uban nan aka kawo, ya mutu bai yi ido bi da ita ba. Mijin nan kuma ya kekashe kyamas, ya nuna ba laifi yayi ba. Shine kawai ta dauki waya ta bugo, tace ya magana auren su. Ita kan gaskiya ta gaji, ba za ta iya zama da wannan mutumin da baya son ubanta ba. Nace haka aka yi, tace haka aka yi. Nace gaskiya mijin nan naki bai kyauta ba, kuma halinsa bai da kyau. Da a wannan lokacin kin fita, kin je kin gaida mahaifinki, ya miki wasiyar da zai miki, baki saba Allah ba. Dan babu dalilin da yace a shari'a mace ubanta zai mutu ba shi da lafiya, miji wai yana daga cikin kula da aure, ya hana matarsa ta je ta gaida mara lafiya, wannan ba shari'a bane. So ya kuma za ya kamata ku ji tsoron Allah. Rashin lafiya kam uzuri ne da ya kamata ku daga matan ku kafa kai, ko uwa ko uba, ko ƴar uwa ko dangi, dauke ta da kanka alaji, ka kaita ka raka ta, ta je ta yi gaisuwa, ka dawo da ita. In ba yanzu za ta dawo ba, ka bar ta, ka ce in ka dawo daga aiki za ka zo ka dauke ta, ka mayar da ita. Girmama mace ne, ta je unguwa mijinta ya zo ya dauke ta, wallahi. Kuma mata suna jin daɗin wannan sha'ani, mai gidanta ne ya kawo ta, ya raga ta, ta gama abin da za ta yi, ya ce ta tsaya kar ta hau motar haya, kar ta hau abin hawa, ya raga ta, ya zo ya yi fakin, ya dauke ta, ya kai ta gida. Amma ba wai mutum ya ninki mai matarsa, ya takure ta, ya hana ta ba. Wannan kuskure ne tsanani din nan da wasu suke yi, maza su matse mata su hana su fita. Wai wasu ana faɗa wai iyayen mu da kakanni, wai saboda wannan wai sai a ce wannan matar yau shekaran ta 40, tunda aka ɗi auren ta shekara 40, wata ma shekara 50 bata tabbata ka kofar gida ba. To wannan ya nuna bata da zumunci kenan. Kuna tsammanin tsoron Allah ne wannan? Ku fahimce ni da kyau, ya ku iyaye na mata, da kuma waɗanda suke da tsanani suke hana matansu su fita. Babu inda shari'a ta ce ka ninki mai mace shekara 40, shekara 50, shekara kaza, wai ba ta fita. Ba shari'a bane a hana mace fita gaba ɗaya. Dan ko mai shari'ar kansa yana ma raka matansa unguwa, shine Annabi Muhammadu alayhi salatu wassalam. Matan manzo Allah suna fita unguwa. So kada a dauka cewa wani burgewa ne, wani kayan abin kaye ne mutum ya matsayi matansa ya hana su zuwa unguwa. A dan biki ne za a yi, ba laifi bane dan sun je walima. Ta sa hijabi, ta rufe jikinta, ba saban Allah ba barna, kaita ta haɗu da ƴan uwanta dangi mata a gaggaisa, an yi auren wanci. Shari'a ba ta hana ba. Mutum zai ki ya barin, ya ki barin matarsa ta je ne, in ya san in ta je akwai fitina, za ta je ta koyo wata tsiya. Amma dan a gidansu ana wani abu na zumunci, zumunci ne ya kaita ta je ta gana da ƴan uwanta da iyayenta. Wallahi zumunci ne, mutunci ne kuma. So kada a dauka addini ne tsananin. ko babanta ne bai da lafiya ko mamanta ne bai da lafiya amma kai in naka uban bai da lafiya ai kana zuwa ka gaishe shi saboda naka uban yana da daraja idan taka mahaifiyar ba ta da lafiya ai kana zuwa ka dinga gaishe ta saboda taka mahaifiyar ita ce mahaifiya wannan zalunci ne da maza suke yi su matse matansu su hana su motsawa kwata kwata da sunan wai biyayyar aure ya kamata a kiyaye kuma duk abin da mutum zai yi da sunan addini ya tambayi malamai malamai su bashi fatawa akwai zumunci babin zumunci yana nan kuma wannan babin zumuncin yana nan a kafar mace ita ma zumunci a kafa yake manzo Allah ya ce Allah ya faɗa hadisi kudusi duk wanda ya sada zumunci zan sadar da shi da rahmata wanda yanke ya yanke zumunci kuma sai na yanke shi da rahmata to wannan umarnin hadda mata a ciki a ganinta ganinta yayi aure yau shekara kaza bata je ta ga yayan ganinta ba ka batta ta je ta gani ba shari'a bane ka hana ta a wannan kanin babanta ne tunda babanta ya rasu kanin babanta shi yake kula da su bata je ta gaishe shi ba yau kusan shekara ko wata kaza batta ta je ta gaida babanta ba shari'a bane ka hana ta fita a sun yi zaman mutunci ne da daraja juna tsakanin wata makociyarta ana zumunci da yaya sun kaura sun gina sabon gida tana so ta je ta yi musu Allah sanya alheri dauke ta ka kaita ba addini bane ka takure ta ka hana ta ba abinda zaka rabu da shi dan ka hana ta a wani yaro ne abokin danta ya mutu abokin danta ne a makaranta suna mutunci da iyayen yaron aka yi rasuwa ka bata dama ta je ta musu ta'aziyya dukkan wani abu da zai kara zumunci miji ya kamata ya taimaki matarsa ta je Allah gane da mu gabar magana ta biyu shine yaya mace za ta kiyaye karamarta da matsayinta da darajarta a wannan rayuwa yanzu zan lissafo miki wasu abubuwa ne da ta dalilin su ne in kin kiyaye su Allah zai kiyaye miki matsayinki tunda mun yi magana akan matsayin mata a addini yaya mace za ta kiyaye karamarta da matsayinta da darajarta na farko dai ya kamata mace ta sani kamar namiji take wajen bayar da umarni da Allah ya yi akan kiyayewa dokoki na shari'a yanzu misalin kamewa daga gani mun karanta da ku a darussan baya ya kamata a mutunta mata a daina musu kallon kwakwaf kallon sha'awa shari'a ta hana maza masu zama a bakin titi suna kafa kyamarar su suna kalle matan mutane da yayan mutane har ana nema a musu magana wannan haramun ne kuma sun saba wa dokar Allah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un ya sake cewa kuma wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna aga ya mu'minai su kiyaye ganin su maza su kiyaye farjin su wannan shine yafi tsarki gare su lalle Allah mai bada labari ne akan abin da duk ake aikatawa wani kuwa Allah zai bada labari duk abin da aka yi wallahi sai Allah ya bada labari astaghfirullah Allah ka yafe mana a gaya wa mata su ma su kiyaye ganin su yanda aka hana namiji ganin kwakwaf ga mace ganin sha'awa ganin morewa kima an harabta miki ganin kwakwaf ganin sha'awa ganin morewa ga namiji da dukkan abubuwan da aka hana a kalla ba wai sai mace ba kuma ba wai sai namiji ba akwai abubuwa na kallace kallace da ake yi wanda shari'a ta hana kamar yadda aka ce namiji kar yayi hajiya ke ma karki yanzu misalin ganin tsiraici kullum ana magana ganin tsiraici sai a rinka tunanin maza an manta akwai matan da suke zuwa su kunna talabishin a gaban su suna kunna satellite suna bude tashoshi na bayyana tsaraici suna kalla suna jin dadi su a tunanin su morewa ne jin dadi ne an manta to su babu nauyi a kansu kallace kallacen hotunan mata suna bayyana kyawun jikinsu tsaraici magazines da ake yi na hotunan mata mace ta kwabe kayanta ta dauki hoton jikinta ta yada a WhatsApp wai a ganta wai inda wata komada a ba ta shawara ta gyara wannan komadar kina jin Allah ya halatta miki ga tsiraicin yar uwarki mace Allah ya halatta miki ba daidai bane Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah mai littafin tafsirin Adwa'ul Bayan da yazo kan wannan aya yace amara Allahu jalla wa ala almu'minina jalla wa ala yani amara almu'minina walmu'minati bighaddil basari wa hibzil farji Allah madaukaki ya umarci mu'minai maza kamar yadda ya umarci mu'minai mata su ma su kiyaye farjin su ma'ana kar ai zina yahfazu furujahunna mata su kiyaye farjin su su kiyaye al'auran su kada ki bada mutuncin ki ga wani ba da sadaki ba babu wulakanci a duniya da mace za ta iya yi wa kanta irin ta bada mutuncin ta ga wani namiji ya kebance da ita ya gama da ke ba wani abin da ya saurara na mutunci kuma kar ku tsammani a kuna da wani mutunci sama da wannan wannan shine mace din sai sa aka ce kar wani ya kusance ki sai an daura aure da shedu ya bada sadaki a kafa masa kaidoji da dokoki amma yau abun bakin ciki abun damuwa mace za ta iya daukan kanta kyauta ta je ta ba wani dan ta'adda fasiki yayi fasikanci da ita har mace ta zo tana rubuta takarda tana cewa ita fa ta kasa daina zina Allahu akbar Allahu akbar ta kasa daina zina ma'ana dadin zinan take ji yanzu mutuncinki yanzu darajarki yanzu kimarki ki dauka ki ba wani dama akwai wani kudi da za a biya ki a maimakon wannan mutuncin kwanan nan wani yaro yake ga mu yace sun je NYC ne kudu shi da wani abokin sa musulmi wallahi yace mallam abin da yake damuna wurin zama daya hada mu yace yaron nan musulmi ne amma wallahi kullum kwanan duniya sai ya kwana da mace yace kuma mallam kakka dauka dakin mu daban-daban ne ga gadansa ga gadona saboda tsabar rasar kunya da ke kasar ido babu ruwan kunya a ido haka macen nan za ta zo ga wani namiji fa a dakin gashi yana kan gadansa a zo a dauke ta ya sa ta akan gado su biyu ko su uku a daki ke kwana da ita kuma ba matarsa ba yace madan nayi yaro na yake daina yace kuma ni mamakin da nake yi irin rashin kunyar ita yarinyar da za ta zo dakin ta shigo tana gani akwai wasu maza ba shi wanda yake lalatan da ita ba kuma ta jure ayi wannan barnar da ita ka Allah sorry wallahi wata magana wato idan ka fade ta sai tsikan jikinka ta motsa wallahi duk mutumin da bai san mutuncinsa ba an yi asara sa zuwan sa duniya bai yi amfani ba yayi ba ma wannan ba yanzu ke daman zaki iya bari wani namiji ma ya zo ya kama ya taba jikinki ma ya sa hannu ya taba jikinki ma ke zaki iya bari ya cuce ki ya gama da ke da ke da ƴaƴanki da jikokinki da tattaba kunnanku har abada zai yi ta ganinsu da wannan cewa uwarsu ba ta da mutunci kakarsu ba ta da mutunci ana zagin karuwai ana zagin karuwai masu dakuna suna sana'ar karuwanci wallahi yanzu a cikin gidaje a cikin unguwanni gidaje da unguwannin musulmi akwai karuwai yarinya karama ta lalata mutuncinka ta san maza. To gashi abinda ake gudu, mutun yazo ya kama aikata zunubi, Allah ya rike shi a cikin zunubin, ya kasa fita daga cikin zunubin. Imam Shinqiti yake cewa wa yadkhulu fi hibzil farj hibzuhu min az-zina wal liwat wal musahaqa wa hibzuhu min al-ibda'i lin-nasi wal inkishafi lahum ila har iya zuwa ya faɗi maganganun wasa ya ce yana daga cikin kiyaye farji da Allah ya ce ayi luwadi da zina da ya ce a kiyaye farji har da namiji ka kiyaye mutuncinka yanzu kai zaka iya zuwa ka bada jikinka wani namiji ya kwanta da kai wani abin da me yake kama wannan wani ne dabbanci ne wannan da rashin hankali yanzu namiji zai iya zuwa ya hakura wani ya je ya kwanta da shi to kuma an ce ku kiyaye farjin ku kar ku yi luwadi da musahaka za mu zo mu bayani sa gobe insha Allah me musahaka neman ma kama ce ta nemi yarwata mace iyaye na mata muna cikin tashin hankali muna cikin damuwa a irin wannan zamani da rashin tsoron Allah shi yake jagorantar da yawa daga cikin mutane ya Allah ka tsare mana zuri'ar mu ka tsare mana ƴaƴan mu ka kiyaye mana matan mu ya Allah ka kare mana mutuncin mu ubangiji kamar yadda ka halice muna masu mutunci ka sa mu riske ka muna masu mutunci wadanda suke da irin wannan dabi'u na bada mutuncin su ya ubangiji ka gane da su wacce take da wannan dabi'a tana zaune a gabana tana jin abin da nake faɗa Allah ya sa dalilin shiriyar ta kenan dama amfanin wa'azi an faɗa ai aiki da shi karki da muke roki Allah Allah zai yafe miki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.